sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis 22 ga watan Satumba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ministocin kasashen jansan Sahel sun gudanar da wani taro a yau Alhamis a Niger da nufin sake jan damara bayan ficewar kasar Mali daga kungiyar. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin jihar Difa a jamhuriyar ta Niger sun gargadi mazauna garuruwan jihar da ke fama da matsalar tsaro da su yi hatara saboda yawaitar sace-sacen mutane don neman kuɗin fansa da kuma kashe-kashe a baya-bayan nan.
Kinan da za mu yi ma al'umma su kiyaye wannan tsoraye gagan fatan hudda ita wannan daji gori ne za a gani da mutane suna zama sun bar wuri shekara 3-5 ya zama daji kamar cikin daji wannan yaran nan suna yawo ba san ban gina cikin ita har sai yana suje su yi cikin su da.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministocin harkokin kasashen wajen kungiyar tarayyar Turai sun amince da ci gaba da kuma ƙara yawan tallafin soji da suke baiwa ƙasar Ukraine da kuma yin nazarin sabbin matakan takunkumai da za a kakaba wa ɗaiɗaikun 'yan Rasha da wasu sassa na tattalin arzikin Rasha. Babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya shaida wa manema labarai da yammacin jiya Laraba bayan ya kira wani taron ministoci na musamman a birnin New York cewa har yanzu akwai buƙatar wakilan kungiyar EU su tantance cikakkun bayanai kan matakan takunkumin amma yana da tabbacin za a samu goyon baya na bai ɗaya. Borrell ya ce yana da mahimmanci ministocin su gana tare da aika saƙo mai ƙarfi a daidai wannan rana da shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba da sanarwa na faɗaɗa ɗaukar sojoji da ke jiran kota kwana na mayaka 300,000. Borrell ya ce Putin yana ƙoƙarin lalata Ukraine. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa yau Alhamis cewa ɗaukan sojojin ya zama dole saboda Rasha ta kasance tabbas tana fuskantar ƙungiyar NATO kawancan sojojin yamma da Amurka ke jagoranta wanda ya aike da biliyoyin daloli na makamai zuwa Ukraine don taimakawa wajen daƙile mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Ma'aikatar lafiyar ƙasar Uganda ta tabbatar yau Alhamis cewa mutane 7 sun kamu da cutar Ebola ciki har da wani mutum mai shekaru 24 da haihuwa wanda ya mutu a farkon wannan makon sannan ana ci gaba da bincika wasu ƙarin mutane 7 da ake zargin sun mutu da cutar Ebola. Mutumin da ya mutu ya kamu da zazzabi mai zafi gudawa da kuma ciwon ciki kuma yana aman jini bayan da aka fara masa maganin zazzabin cizon sauro an gano cewa ya kamu da nau'in Sudan na ƙwayar cutar Ebola. Dr. Kobe Harry kwamandan da ke yaƙi da cutar Ebola a ma'aikatar lafiya ta Uganda ya shaida wani taron manema labarai cewa ya zuwa yau muna da mutane 7 da aka tabbatar sun kamu da cutar waɗanda muka tabbatar da mutuwar ɗaya daga cikinsu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan ƙasar Rasha da dama ne suka yi gaggawa na siyan tikitin fita daga ƙasar banda na dawowa bayan da shugaba Vladimir Putin ya ba da umarnin faɗaɗa ɗaukar sojoji musamman tsaffin sojoji waɗanda suke da horo saboda yaƙi a Ukraine. Ministan tsaron ƙasar Rasha Sergey Shoigu ya faɗa a wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin cewa za a fara ɗaukar sojoji 300,000 waɗanda suke da horon yaƙi da tsaffin sojoji da suka yi aiki. Farashin tikiti ya yi tashin goron zabo yayin da ake fargabar cewa za a iya rufe iyakokin Rasha nan ba da jimawa ba ko kuma Putin na iya ba da sanarwar ɗaukan kowa. Tuni dai 'yan Rasha da dama suka fice daga ƙasar don bayan da Putin ya umarci dakarunsa su mamaye Ukraine kusan watanni 7 da suka wuce. Yaƙin Rasha a Ukraine ya ɗauki sabon salo a jiya Laraba a taron Majalisar Ɗinkin Duniya bayan wani babban mataki da shugaba Vladimir Putin ya ɗauka. Hoton ya faɗa a wani jawabi da aka yaɗa ta talabijin ga al'ummar ƙasar a safiyar jiya Laraba cewa idan ana barazana ga wasu yankuna na ƙasarmu, ba shakka za mu yi amfani da dukkan hanyoyi don kare Rasha da mutanenmu. Wannan ba cika baki ba ne. A New York na Amurka, shugaba Joe Biden ya ce irin wannan barazana na makaman ƙare dangi na nuna rashin kulawa ga nauyin da ya rataya a kan Moscow ƙarƙashin dokokin hana yaduwar makaman ƙare dangi. Biden ya kuma soki shirye-shiryen Putin na fada da daukan sojoji 300,000 da gudanar da zaɓen raba gardama a yankuna huɗu na Ukraine, inda sojojinsa ke rike da wasu yankuna. A yau Alhamis, ƙasar Koriya ta Arewa ta musanta aikewa da makamai zuwa ƙasar Rasha, inda ta zargi Amurka da yaɗa jita-jita game da sayar da makamai don ɓata sunan Pyongyang. Jami'an Amurka a farkon wannan watan sun ce Rasha na cikin shirin sayan miliyoyin rokoki da manyan bindigogi daga Koriya ta Arewa don amfani da su a fagen daga a Ukraine. A cikin wata sanarwa da aka buga a kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa KCNA, wani jami'in ma'aikatar tsaron Koriya ta Arewa ya yi watsi da zargin na Amurka. Mataimakin babban daraktan ofishin kula da kayan aiki na ma'aikatar tsaron Koriya ta Arewa ya ce, ba mu taɓa fitar da makamai ko alburusai zuwa Rasha a baya ba, kuma ba mu shirya fitar da su ba, a cewar sanarwar KCNA.
Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu. Ministocin kasashen jansan Sahel sun gudanar da wani taro a yau Alhamis a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar da nufin sake jan ɗamara bayan ficewar ƙasar Mali daga ƙungiyar. A wani lokaci da yaƙi da 'yan ta'adda ke ƙara zafi a yankin Sahel. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Mani Barma, ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Taron wanda ke haɗa ministocin tsaron ƙasashen Nijar da na Chad da wakilan takwarorinsu na Burkina Faso da Mauritania da manyan kwamandojin rundunonin mayakan waɗannan ƙasashe huɗu na mai da hankali wajen neman hanyoyin da za a bullo a matsalolin tsaro a yankin Sahel bayan ficewar Mali daga ƙungiyar G5 Sahel da ma rundunar haɗin gwiwar G5.
La force conjointe G5 Sahel n'a jamais pu atteindre sa pleine capacité opérationnelle.
Ministan tsaron ƙasar Nijar Alkasim Indati kenan yana cewa rundunar haɗin gwiwar G5 Sahel bata taɓa samun cikakkiyar dama da ƙarfin gudanar da aikinta ba, kamar yadda ya dace saboda rashin cika alƙawalan kuɗaɗen da aka yi niyyar za a bayar don gudanar da waɗannan ayyuka. Ba idan matsalar kuɗaɗe, ƙungiyar na fama da rashin cikakken haɗin kai a fagen daga, lamarin da ta wani bangare za a iya danganta shi da ficewar kasar Mali daga wannan kungiya da rundunar haɗin gwiwa. Saboda haka makasudin wannan taro shine mu sake bullo da sabon salon tafiyar rundunar haɗin gwiwar G5 Sahel.
Réfléchir à la suite à donner à ce retrait et la nouvelle reconfiguration.
Girman matsalar da ka iya biyo bayan ficewar Mali daga dukkan rassan kungiyar G5 Sahel wani abu ne da ke bukatar gaggauta daukan matakan rigakafi, in shi ministan tsaron kasar Chad bugo da kari shugaban majalisar ministocin tsaron kasashen G5 Sahel Daoud Yahya Ibrahim.
Niger et le Burkina Faso partagent de longues frontières communes avec ce pays.
Yace kasancewar Nijar da Burkina Faso na da doguwar iyaka da kasar Mali ya zama wajibi mu yi la'akari da wannan sabon al'amari tare da daukan matakan tsaron da suka dace da yanayin da ake ciki. Ko da yake kura ta lafa a wasu sassa, to abun ba haka yake ba a wasu yankuna inda ake fuskantar asarar rayukan farar hula da jami'an tsaro sakamakon hare-haren ta'addancin da ake kaiwa akai-akai. Mun sani cewa rashin tsayayyar hukuma a ƙasar Libya abu ne da ke baiwa 'yan ta'adda damar samun makamai daga abokan hulɗarsu na Libyar, waɗanda ke ba su gudunmuwa da dukkan abubuwan da za su taimaka musu wajen haddasa tashin hankali a yankin Sahel. A watan Mayun da ya gabata ne Mali ta ba da sanarwar ficewa daga kungiyar G5 Sahel saboda abinda ta kira rashin adalcin da ake nunawa a tsakanin kasashe mambobin kungiyar. Tana mai zarginta da zama 'yar amshin shatan Faransa. Dukkan wani yunkurin shawo kan mahukuntan na Mali ya faskara. A ƙarshen wannan taro, ministocin da kwamandojin mayakan na G5 Sahel za su fitar da sanarwar haɗin gwiwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. To har yanzu dai muna nan a Jamhuriyar Niger din. Hukumomin jihar Difa sun gargadi al'ummomin garuruwan jihar da ke fuskantar tashin hankalin yan ta'adda da su yi hatara biyo bayan kisan wasu mutane a baya-bayan nan da kuma yawaitar satar mutane don neman kuɗin fansa. Wakilin muryar Amurka Abubakar Isa na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Awon gaba da mutane domin neman kudin fansa da ma hallaka mutane ya zama ruwan dare ga maduniya a yan kwanakin nan a garuruwa da dama na yankin Difa, musamman ma wadanda ke cikin karamar hukumar Boso da Tumur. Al'amarin bayan nan shine wanda ya faru a daren jiya a karamar hukumar Boso, inda wasu mutane da ake kyautata zaton yan Boko Haram ne suka yi awon gaba da wasu mutane 12. Wannan al'amarin ya faru ne a daidai lokacin da ake juyayin hallaka wasu magidanta 11 a dajin Tumur da ke jihar Difa bayan sun je tsarar itace. A yanzu al'umman garuruwan da wannan al'amarin ya shafa na cikin halin saka mai wuya, gama abinda wadansu daga cikin su ke cewa wanda basu so in ambaci sunan su ba saboda dalilan tsaro.
Gaskiya abubuwan da suke a cikin kasar mu dai gaskiya bamu ji dani ba, surtout mu ce a cikin region din mu bamu ji dani ba. Abubuwan da ɗan kungiyan Boko Haram ko dance maza a ce ma suke yi wannan zo su yanka yau wannan a zo a doki mutane a aikin nafiya a amshi kudi wani wayewa. Yanzu garuruwa kanana duka yawancin inda babu su zon yawan sun kasa zama a garin su ma ba mu kama ko ina ba mu zamna ko ina ba ko gaskiya al'amarin na gwamnati ya doki mataki.
Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ga wannan tashi hankali na jiya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu haka dana an ka ga yanda nake guda jarida ban da iya magana sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Abin da ya kamata gwamnati zai kamata ta tashi tsaya
ganin yadda wannan al'amari na sace-sacen mutane domin neman kudin fansa da ma kashe-kashen mutane ke ci gaba da yin kamari a jihar Difa. Hukumomin jiha sun gargadi al'umomin garuruwan da wannan al'amarin ya fi kamari na ganin sun daina zuwa tsohohin garuruwan da rikicin Boko Haram ya tilasawa mazaunan su barin su, har sai jami'an tsaro sun dauki matakan tsaro a wadannan garuruwa. Malam Kyari Bulu shine mataimakin magajin garin Boso.
Kinan da zamu yi ma al'umma su kiyaye wadan tsoraye surtout kagan batun hudda ita wannan shine mu kuma suna farshe daji gori ne za a gani da mutane suna zama sun bar wuri shekara 3-5 ya zama daji kuma cikin daji wannan yaran na suna yawo ba san ba menene cikin ita. Kinan mutane su kiyaye ita wannan ya yi can kangar na can zamkin can kangar inda ya shekara guda 1-2 ya zama duhu wa yake ciki ma ba iya gani ko miya ka boye a ciki ba iya gani. Mutane su kiyaye zamkin nan har sau yana su je su yi binciken su gida.
Ko bayan waɗannan mutane 12 da aka yi awon gaba da su a daren na jiya da kuma 11 da aka hallaka a farkon wannan mako, a kwanakin baya ma mayakan na Boko Haram sun hallaka wasu mutane 8 masu kamun kifi a garin Gingimi da kuma wasu manoma 7 a garin Boso. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a Jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Abubakar Isa. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Bangaren noma a Najeriya shine ya zama na daya a cikin sassa 7 da ke inganta tattalin arzikin kasar. Hukumar kididdiga ta kasa a rahoton da ta fito da shi kwanan nan ta bayyana cewa kididdigar ta yi duba ne da ci gaba da aka samu a aiwatar da tsare-tsare da dama a bangaren noma a fadin Najeriya duk da matsalolin tsaro da ake fuskanta. A taronta na shekara-shekara karo na 45 da aka gudanar a Jos, fadar jihar Plateau, ma'aikatar noma da raya karkara ta kasa ta tattaro masu ruwa da tsaki a bangaren noma a fadin kasar. A kwanaki da suka yi suna tattaunawa ne kan hanyoyin ƙarfafa harkokin noma don samar da abinci da haɓaka tattalin arziki. Ministan harkokin noma da raya karkara ta Najeriya Dr. Muhammad Mahmud Abubakar ya ce noma ita ce ginshikin ci gaban ƙasa, ba kaɗai don ciyar da al'umma ba, tana taimakawa matuƙa wajen samar da ci gaban ƙasa baki ɗaya. Ministan ya ce ma'aikatar noma za ta ci gaba da zakulo shirye-shirye da ba da tallafi da yin rajista da hada kungiyoyin manoma, mata da matasa don karfafa su a kasuwanci daban-daban na ayyukan noma. Ministan ya kara da cewa gwamnatin tarayya ta amince ta ba da wasu kudade don kammala cibiyoyi 10 na sarrafa shinkafa a jihohi 10 na kasar. Jihohin sun hada da Jigawa, Kano, Adamawa, Neja, Kaduna, Gombe, Ikiti, Ogun, Bayelsa da babban birnin tarayya Abuja. Ministan harkokin noma da raya karkara Dr. Muhammad Mahmud Abubakar ya yi tsokaci kan taron.
Wannan taro ne wanda dama muka saba yi kowace shekara. Ma'aikatan noma ta kasa takan yi zama na musamman da shugabannin ma'aikatan noma na jihohi guda 36 da babban birni. A wannan zama a kullun akan duba ne menene zai taimaka wajen bunƙasa harkar noma a ƙasar nan. Kuma kowa ya san inda ana maganan ci gaba ne a duniya gaba ɗaya, tattalin arziki idan ba maganan noma a ciki to ƙasa ba ta gama zama daren ba.
Ko an samu ci gaba a harkar noma a ƙasar kuwa?
Kware da gaske. Kuma shi yasa a yau wannan Najeriya ita ce ta ɗaya akan wajen noma shinkafa a dukkan nahiyar Afirka, ita ce ta huɗu a duniya, ita ce ta ɗaya a duniya a wajen harkar rogo, ita ce ta ɗaya a wajen harkar doya da sauransu kamar haka. To irin waɗannan zaman suke sawa da kuma haɗin kai tsakanin sauran ma'aikatu masana'antu na gwamnati da ma masu zaman kansu shi yake ƙara bunƙasa harkar noma.
Ministan harkokin noma da raya karkara a Najeriya kenan Dr. Muhammad Mahmud Abubakar. Manoma da masu sarrafa na'urorin ayyukan noma daga jihohi daban-daban na Najeriya ne suka halarci taron, na kuma tattauna da wasunsu.
Sunana Fantami Modu ne daga Borno State, ni ne State U Leader na AFAN na Borno State.
A kashi ana bacin wato an zo taro musamman ma yanda za a bunƙasa harkokin noma a nan Najeriya. Ku a Borno me kuke yi?
To alhamdulillah a Borno muna noman damuna, muna noman rani. Kuma mutanen mu manomi muna wayar musu da kansu abubuwan da ba su sani a da ba. Yanzu mun tashi muna yin workshop, muna kiran su, sun fara aiki abubuwan yanzu da dama. Yanzu dai mun samu da lafiya kaɗan, saboda yanzu in kai manomi ne ka je gona ko da wani ne ya zo ko irin abinci ne suna karba, amma ba sa kashe mutane yanzu. Amma sun zo sun karba ko irin abincin da ka zo da shi, yunwa ne yana damun su mutanen da suke dajin nan Maiduguri yanzu. Ba a zuwa ko nisa ɗin da yamma ana noman yanzu.
Da yake kuna da matsalan tsaro kuma wato kusan za a ce komai kudin shi ya tsawwala, ta yaya al'umman jihar Borno ke rayuwa musamman wannan tsananin tsadan abinci?
To alhamdulillah wannan ba Borno ɗaya bane, Najeriya ne gaba ɗaya matsalan abinci. Amma mu dai muna kokarin mu, muna noman mu yanzu, muna kuma gaya mutane mu farmers namu gaba ɗaya sun fita suna ta noma, dai muna rike kanmu ko da irin ba da muna cire shi zuwa kasan waje ko wani state, amma yanzu abin da muka samu kawai kasan mu ne da cikinmu shine abin da ake yi, ba a fitar da shi. Bamu da kuɗin da za mu yi noma, kawai na aljihunmu ne, na cinmu ne za mu yi, saboda bamu da bobati. Na biyu kuma irin ma ban ma samu, saboda ba a kawo mana taki saboda tsoro. Ci sai dai irin bindir abincin muna kashin su shanu ne shine ake zuba mana, shine taki mu yanzu, taki kwata-kwata baya zuwa, shine masalamu.
To sunana Jerry Dalum, ina nan da Kickstart International ne. Kuma mukan kokari muka zo da wannan technology da zai taimaka wa manoma ya rage musu kuɗaɗen da suna kashe a gonakinsu, kuma su kara samun arziki, domin wannan pumping machine da muna kiran shi money maker. Tunanin shine in manoma bai kashe kuɗi sosai a noma ba, zai kara samun arziki kenan a aljihunsa. To wannan maimakon machine da yana amfani da fuel, wannan kuma karfi kawai kake bukata, jiki ne, bai bukatan fuel, ba mechanic bane.
To gashi nan dai yanzu ina ganin wannan injin da na'uran, ko za ka yi mana bayani ya ake amfani da shi?
To Hausa kake yi kaman keke, zaka tuka sa, kana tukawa kaman keke, kana ma exercise jikinka, yana jawo maka ruwa zuwa gonanka.
Wato manomi zai hau kawai sai ya sa famfo a cikin ruwa, sai ya dinga jan ruwa kamar yadda ake jan na famfo?
Kwarai kam, daga rijiyanka ko kuma inda akwai dan dam kusa da kai, an kasa shi zai jawo maka, sai kai maka zuwa gona.
Amma zuwa yanzu kun wayar ma manoma kai har sun gane amfani da wannan yafi sauki fiye da yanda suke amfani da hannu wajen gudanar da wannan ayyukan noma?
Wannan abin da ya kawo mu wannan taruwan kenan, kuma mun fara kenan, mun ba da gaskiya za su gane, don kudaden da suke kashewa ga farashin mai yana ta tashiwa.
To kaga irin wayannan na'ura, karamin manomi sai ya ga kaman wani abu mai tsada ne da ba zai iya saya domin ya zama ma kanshi sauki ba. Ya farashin su, karamin manomi zai iya saya kuwa?
Kwarai. An kaje ka siya na petrol din ana sayar da shi 70,000 amma da wannan din ita ma 80,000 din ne amma daga ka siya shikenan sai dai ka fara aiki babu maganar siyan mai kaga wancan da ya siya farashin su daya din shi ya fara siyan mai ya fara service ya fara siyan engine oil to kaga ni wai yana zai kara tsare akan nasa
sunana Sa'adatu Abdulrazak
me da me kuke sarrafawa kuma ya ana sai
abinda muke sarrafa yanzu a can din ma akwai wani dawon rani muka mai da shi wani abu ana kiran shi sassafa kuma wannan wanda ake southern part of Borno from Goza local government to Adamawa muna yin shi kaman especially lokacin aure shine kaman abincin mu na gargajiya kuma su gangala gujiya muna iya mu soya shi mu faffasa shi sai ya zama abinci muna amfani da irin turaren wuta kuma mu yi sarrafa shi ya zama turaren wuta na hayaki mu zama na abinda muke kiran shi humra muna kuma akwai abinda muke kiran shi kulachap duka namu na mata kayan kanshi dawa mukan iya mu maida shi a cikin dawa mu yi brabisco mu yi laushi mu yi biskit duka
ganin yadda matsalar tsaro ke barazana wa harkokin noma a Najeriya ya sanya kungiyar gwamnonin jihohin arewa 19 suka amince da nemo hanyoyin samar da yan sandan jihohi don magance matsalolin tsaro da samar da yanayi mai inganci da zai haɓaka harkokin noma Shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya wanda shine kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalon yace sun dauki matakin ne don samar wa manoma kyakkyawan yanayi na yin noma. To ko batun samar da yan sandan jihohin zai yi kuwa kasancewar wasu yan kasar na ganin yan sandan jihohin na iya rikidewa su zama karen farautar yan siyasa. Gwamnan Simon Lalon yace
yanzu muna ganin maganan amfanin gona kenan muna zuwa. Yanzu yan ta'ada sun hana manoma gabaki daya idan ka gudu kai juya anan alkara number din yan sanda ba za iya karawa ba sun kasa shi yasa sun sani abin da yasa suna irin wannan abubuwan kenan da kuma a jiha ana tara mutane barkatai a ce a dauki makamiya ba su a'a mun fi son a bamu sai a fara komai ana farawa ne ko an ga ka kera an ce wannan number an fara musamman saboda mu arewa damuwan da muke ciki kenan
ko ya za a magance matsalar tsadar shi maka da talakawan kasar ke fama da shi
so abinda muke da shi wanda Allah ya biya mu da shi shine amfanin gona ba maganar mai kuma ba mu mun ce mu koma maganar amfanin gona to abinda ake yake nan kuma na gode da kuma Federal Ministry of Agriculture abubuwan da suke muna gudu muna tafiya mun ce a kara an kawo maganar kifi yanzu kun ga an kawo su menene go kai zan ce abubuwa iri-iri da muke da shi ko amfanin gona da muke da shi a Plateau idan mutanen Plateau ba sai kai manomi bane ko kana aikin gwamnati kai ka tabbata kana da wani abu a bayan gidanka na gona zai taimaka maka
taron ya kuma karkare ne da bukatar haɗin kai tsakanin dukkan bangarorin noma don samun shawarwari da gano matakan samun tallafi da sauran albarkatun da za su inganta harkokin noma a Najeriya Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa duk da kasancewar ana kotu don hana zaben gidan gilashi. Alamu sun nuna cewa hukumar kwallon kafar Najeriya ta kimtsa don gudanar da zaben a ranar 30 ga wannan watan Satumba da muke ciki. Har ila yau za ku ji cewa Cristiano Ronaldo ya samu wani sabon suna a yayin da tsohon club dinsa Barcelona ta yi ikirarin samun ribar fam miliyan 86 a shekarar da ta wuce. Amma da farko za ku ji cewa yanzu kam hukumar guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta tabbatar wa 'yar Najeriya nan Toby Amusan da nasarar da ta yi a tseren tsallake shinge na mita 100 da ta yi a cikin dakika 12.1 wannan sanarwar da hukumar ta fito da shi bayan watanni biyu ne da samun nasarar da ta yi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a ranar Alhamis din da ya gabata ya raba kyautar kuɗi har naira miliyan 200 wa rukunan 'yan wasan guje-guje da tsalle-tsalle sabili da rawar da suka taka a gasar kasashen rainon Ingila da na duniya da aka gudanar a Oregon kasar Amurka sai kuma batun tamola inda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ayyana samun ribar fam miliyan 86 a shekarar bara yayin da ta yi hasashen samun wani riba na fam miliyan 240 a shekarar baɗi Barcelona dai ta sayi Robert Lewandowski da Rafinha a wannan bazarar A yayin da Andreas Christensen a kyauta ta same shi, Barcelona ta rufe shekarar kuɗi na 2021 zuwa 2022 da cinikin fam miliyan 890. Halin da ake ciki kuma abokan wasan taka ledar Ronaldo a club din Manchester United sun ba shi sabon suna mai taken El Bicho ko kuma The Bog da harshen Nasara, ma'ana kwaro da harshen Hausa. Biyo bayan nasarar jefa kwallo da Ronaldo yayi a ragar Sharif a gasar da suka yi na Europa a satin da ya gabata, alamu dai na nuni da cewa Ronaldo din ya fara farfadowa kenan. Zan kakare shirin na yau da rikitar zaben shugabannin hukumar kwallon kafa a Najeriya zai yi ne ko kuma a'a, domin kuwa bayan fitar da ajanda na taron shekara-shekara, alamu na nuni cewa hukumar kwallon kafa ta Najeriya na iya gudanar da zaɓenta a ranar 30 ga watan Satumba, duk kuwa da umarnin kotu na ranar Alhamis ɗin da ya gabata ta haramta hakan. Wata kotun Abuja a ranar Alhamis ɗin da ya gabata ta haramta hukumar ANFF gudanar da zaɓen da aka shirya gudanarwa a garin Benin na jihar Edo. Mai shari'a Iyan Eko na babbar kotun tarayya da ke Abuja a ranar Alhamis ya dakatar da zaɓen a yayin da ke jagoranta wata ƙara mai lamba FHC /ABJ /CS /1376/2022. Sannan da ƙarshe wata ƙungiya mai suna Nigerian Football Stakeholders ta rubuta wasiƙar barazana wa ministan matasa da wasanni Chief Sunday Dare da tsohon shugaban NFF a Maju Pinnick, inda ta yi gargaɗin cewa soke zaɓen shine kawai zai hana su tayar da bam a wurin. Abdulhamid Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Madalla yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Ministocin harkokin kasashen wajen kungiyar tarayyar Turai sun amince da ci gaba da kuma ƙara yawan tallafin soji da suke baiwa ƙasar Ukraine da kuma yin nazarin sabbin matakan takunkumai da za a kakaba wa ɗaiɗaikun 'yan Rasha da wasu sassa na tattalin arzikin Rasha. Babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya shaida manema labarai da yammacin jiya Laraba bayan ya kira wani taron ministoci na musamman a birnin New York cewa har yanzu akwai buƙatar wakilan kungiyar EU su tantance cikakkun bayanai kan matakan takunkumin, amma yana da tabbacin za a samu goyon baya na bai ɗaya. Ma'aikatar lafiyar ƙasar Uganda ta tabbatar yau Alhamis cewa mutane 7 sun kamu da cutar Ebola, ciki har da wani mutum mai shekaru 24 da haihuwa wanda ya mutu a farkon wannan makon. Sannan ana ci gaba da bincika wasu ƙarin mutane 7 da ake zargin sun mutu da cutar Ebola. 'Yan ƙasar Rasha da dama ne suka yi gaggawa na siyan tikitin fita da ƙasar banda na dawowa bayan da shugaba Vladimir Putin ya ba da umarnin fada da ɗaukar sojoji, musamman tsaffin sojoji waɗanda suke da horo saboda yaƙi a Ukraine. Ministan tsaron ƙasar Rasha Sergey Shoigu ya faɗa a wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin cewa za a fara ɗaukar sojoji 300,000 waɗanda suke da horon yaƙi da tsaffin sojoji da suka yi aiki. Farashin tikiti ya yi tashin goron zabo yayin da ake fargabar cewa za a iya rufe iyakokin Rasha nan ba da jimawa ba, ko kuma Putin na iya ba da sanarwar ɗaukan kowa. A yau Alhamis, ƙasar Koriya ta Arewa ta musanta aikewa da makamai zuwa ƙasar Rasha, inda ta zargi Amurka da yaɗa jita-jita game da sayar da makamai don ɓata sunan Pyongyang. Jami'an Amurka a farkon wannan watan sun ce Rasha na cikin shirin sayan miliyoyin rokoki da manyan bindigogi daga Koriya ta Arewa don amfani da su a fagen daga a Ukraine.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.